This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zarau Fage da sauran abokan aiki. Nake fata cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zarau da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci Amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin hallaka abokin takararsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta bayyana sunan wanda ake zargi da yunkurin hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kungiyar Hamas ta faɗa cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza, kuma komandan sojojin kungiyar na cikin koshin lafiya kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka kai wani mummunan hari ta sama.
Kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku ji mu da tattaunawa tare da wani mai sharhi a nan Amurka kan kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi ga Amurkawa da su haɗa kai su zauna lafiya matsayin tsintsiya maɗaurin shi ɗaya.
Wannan kira da Joe Biden ya yi ba dole ne ya tasiri a kirayin da ya yi ba, amma ya kwantar da zukatan Amurkawa, ya kwantar da hankalinsu.
Muna kuma tafa da fassarar rahoton Steve Harmon kan yadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a yayin wani harin bindiga da aka kakkace shi da shi a yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania.
Political violence or violence in America like this.
Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka, kamar wannan wani abu ne da ba a taɓa jinsa ba, san bai dace ba.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar yadda aka saba, yau Litinin muna tafe da shirin Cike da Gaskiya tare da Sarfi Hashim, inda a yau shirin zai dora kan batun korafin nan da wasu ma'aikatan gidan kasu suka yi kan rashin albashi mai gwaɓi da adalci na ƙarin girma. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci Amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin hallaka abokin takararsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Biden ya ce,
"My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics and to remember."
Yan uwana Amurkawa, ina so in kira a gare ku a daren yau Lahadi game da buƙatar mu kwantar da hankalinmu a siyasance, kuma mu tuna cewa za mu iya samun bambancin ra'ayi a tsakaninmu, amma mu ba maƙiyan juna ba ne. Mu abokan juna ne, abokan aiki ne, kuma 'yan ƙasa ɗaya ne. Kuma mafi muhimmanci, mu Amurkawa ne, dole mu haɗa kanmu. Yunkurin hallaka tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a yakin neman zaɓensa a Pennsylvania, matashi ya ce a gare mu cewa mu zauna ne tunani, mu duba inda muke, mu tambayi kawunanmu ina muka nufa daga nan, amma muna godiya ga Ubangiji Trump bai samu mummunan rauni ba. A cikin irin wannan jawabi naksa na ƙasa, wanda shine na uku tun bayan hawansa mulki a shekarar 2021, shugaba Biden ya ce ba za mu yarda da tashin hankalin siyasa ba bayan abin da ya faru na ranar Asabar din da ta gabata. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya umarci manyan jami'an tsaro da su sake duba dukkan matakan tsaro, su ɗauki dukkan matakan da ya dace wajen tabbatar da tsaro. Kuma ya sake maimaita hakan da babban murya yayin da 'yan jam'iyyar Republican ciki har da Trump ke shirin isa Milwaukee a yau Litinin don babban taron jam'iyyar. Ana sa ran za a tsayar da Trump a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta bayyana sunan wanda ake zargi da aikata abin da ta kira yunkurin hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Trump da ke takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ya ce yana lafiya bayan da aka yi harbin. ya zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin. Trump ya wallafa a dandalinsa na Truth Social cewa yana gode wa magoya bayansa da jajanta wanda ya mutu da waɗanda suka samu raunuka a wurin taron tare da yi musu addu'ar samun lafiya. Hukumar FBI ta bayyana Thomas Matthew Crooks dan shekaru 20 a matsayin wanda ya harbin, yayin da hukumar leƙen asiri ta ce ta harbe shi har lahira a wajen taron, kuma kawo yanzu hukumomi sun ce ba su san dalilinsa na kai harin ba. Shugaban hukumar 'yan sandan jihar Pennsylvania, Colonel Chris Paris, ya shaidawa tashar WTAE cewa
state police have been in regular contact with the governor's office and the
rundunar 'yan sandan jiha tana tuntubar ofishin gwamnan jihar akai-akai, kuma mun samu cikakken goyon baya daga hukumar FBI da sauran abokan hulɗarmu na tarayya da na ƙananan hukumomi domin su taimaka a wannan binciken. 'Yan sandan jihar mu ta Pennsylvania suna tare da waɗanda abin ya rutsa da su.
An jima kaɗan, Zarau za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga batun yadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a yammacin ranar Asabar, inda wani matashi ya kaikaice shi da harbin bindiga da ya bi ta gefen kunnensa. Shugaba mai ci Joe Biden a cikin alhini ya yi kira ga Amurkawa da su zauna lafiya, su kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Na ji ta bakin wani mai sharhi a nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman, kan tasirin kiran ga Amurkawa.
A hakikanin gaskiya lokacin da abun ya faru da tumutumunsa, kiran da ya yi ma mutanen al'umman Amerika da duk wanda yake to jam'iyya ko Republican ne ko Democrat ne ko ma kana individual din nan
independent ne, wato masu zaman kansu ba
independent,
na'am,
duk da ya kira gare su a haɗa kai a tafi tare a tsira tare, ya nuna cewa ba su da wata ƙasa da ya wuce Amerika. Kowane jam'iyya take to ya kamata haka irin wannan irin ta ta'addanci ba za a lamunta ba, ba kuma za a yi tolerating, wato ba za a ɗauka ba, bai kuma yi wani nuna adawan cewa a tunda yake gashi suna fafutukan neman wannan kujera na shugaban ƙasar Amerika, ya nuna jiwayen shi da alhininsa akan abin da ya samu da wato abokin hamayyarsa. Kuma mutane sun yi na'am da yadda shi Joe Biden ya nuna damuwarsa, kuma ya nuna kamar gani ga wane ya isa tsoron Allah. Abin da ya faru da Donald Trump shi ma ya nuna cewa yana iya faruwa da shi da kuma koma wane ne. Saboda haka a nan ana ta alhinin abubuwan da ya faru da shi shugaban ƙasa wanda ya riga ya sauka, wato Donald Trump.
Na'am. Daga cikin dattakon da shi shugaba Joe Biden ya nuna har da wannan kira da ya jaddada ga 'yan ƙasa da cewa a haɗu, kamar yadda ka faɗa a farkon bayaninka cewa ba su da wata ƙasa da ta wuce wannan ƙasa ta Amurka, kuma ya yi kiran da a dunƙule a zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Ya kake kallon tasirin wannan kira da shugaba Joe Biden ya yi musamman a wannan lokaci da ake ciki na gab da zaɓe na watan Nuwamba da ke tafi?
Wato tasirin da wannan kira ya yi shi Joe Biden ya nuna cewa da ya jaddada cewa a haɗa kai a tafi tare a tsira tare domin cishin ƙasa, patriotism na Amerika. Wannan kira da Joe Biden ya yi ba dole ne ya tasiri a kirayin da ya yi ba, amma ya kwantar da zukatan Amerikawa, ya kwantar da hankalinsu.
A ƙarshe ban sani ba da ce za ka yi kira ga Amerikawa da wannan harshen su saurare ka, wace shawara za ka ba su?
Shawarar da zan ba su a nan shi ne, kamar da yadda shi shugaban ƙasa Joe Biden ya ce, bai kamata ba a kowane irin tafiya na demokradiyya a zo a nemi halaka waɗansu, a tada hankali, a jima waɗansu rauni ko a kashe wasu, wanda za ka zaɓa in ma Donald Trump ɗin ya ka tsayar ka zaɓe shi. In Joe Biden kake so ka yi, to ka yi shi a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali.
Alhaji Garba Suleiman kenan, wani mai sharhi a nan Amurka, a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Zara'u ta shigo da cigaban labaran duniya.
Kungiyar Hamas ta faɗa a jiya Lahadi cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita bude wuta a Gaza. Kuma komandan sojojin kungiyar na cikin koshin lafiya kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka kai wani gagarumin hari ta sama akan Muhammad Deif, wanda jami'an kiwon lafiya na yankin suka ce harin ya kashe akalla mutane 90 ciki har da kananan yara. Wani hari da Isra'ila ta kai jiya Lahadi a makarantar Abu Ariban dake sansani yan gudun hijira na Nusrat a Gaza. Ya kashe mutane fiye da 10 tare da jikkata wasu akalla 15. Makarantar ta kasance mafaka ga Falastinawa da suka yi gudun hijira daga yakin Isra'ila da Hamas. Fadi Alzer, wata mace yar gudun hijira, ta ce duk wanda ya samu mafaka a makaranta saboda gudun kada a halaka shi to bai tsira ba, kuma yanzu babu inda zaka tsira, ko a makaranta ko a gida suna kai hari ko ina, babu abin da muke so illa zaman lafiya. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kai farmaki kan yan ta'adda da ke aiki a yankin makarantar da hukumar kula da yan gudun hijira ta Falastinu da Majalisar Dinkin Duniya ke gudanarwa. Ba kasafai aka cika samun masu aikata laifukan cin amanar ƙasa a Rasha ba, amma hukumar tuhumar masu aikata laifukan cin amanar ƙasa ta ce yanzu lamarin ya ƙaru fiye da kima tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022. Rikicin dai yana damun al'ummar ƙasar ta Rasha da ma ƙasashen waje, waɗanda abin ya shafa sun hada da masu sukar Kremlin da 'yan jarida masu zaman kansu da kuma tsofaffin masana kimiyya da ke aiki tare da ƙasashen da Moscow ke abokantaka da su. Waɗannan lamura sun samo asali ne daga yadda ake ci gaba da murƙushe duk masu adawa da yaƙin, inda ya kai matakin da ba taɓa gani irinsa ba, kuma hukumar tsaro ta FSB ce ke bincikar su ba tare da takamamman tuhuma ko shaida ba. Waɗanda ake tuhumar dai galibi ana tsare da su ne a gidan yari na Lefotobo har zuwa lokacin da za a yi musu shari'a, inda kusan akan yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da Lila, yanzu kuma ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harmon kan harin bindiga da aka kai kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen mako, a yayin da yake jawabi wurin gangamin yakin neman zaben shi a Pennsylvania ta nan Amurka.
A wani sako da ya rubuta ta kafar sada zumunta, ƴan sa'o'i bayan ya samu rauni, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce harsashi ya huda saman kunnensa na dama yayin da yake tsaye akan wani dandamali yana yi wa magoya bayansa jawabi a garin Butler da ke jihar Pennsylvania. Tsohon shugaban da ke neman komawa fadar White House ya ce nan take san cewa wani abu na faruwa a lokacin da ya ji wata ƙara, kuma ya ji harsashin na tsaga fatarsa. Hukumar leƙen asiri, wata jami'anta suka kewaye Trump suka kuma ɗauke shi daga kan dandamalin, ta ce ma'aikatanta ne suka harba wanda ya yi yunkurin kashe Trump da harbi daga saman wani gini a wajen wurin gangamin yakin neman zaben. Ta kuma tabbatar da cewa an kashe wani mutum ɗaya, sannan wasu biyu sun samu munanan raunuka. Shugaba Joe Biden ya ce ya zama wajibi 'yan ƙasar su haɗu su yi Allah wadai da abin da ya faru.
The idea that there's political violence or violence in America like this.
Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka kamar wannan wani abu ne da ba a taɓa jinsa ba, san bai dace ba. Tsofaffin shugabannin Amurka uku, George W. Bush da Bill Clinton da kuma Barack Obama da ma shugabannin ƙasashen duniya da yawa, su ma sun yi Allah wadai da harin tare da bayyana farin cikin jin cewa Trump bai ji rauni sosai ba.
An gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harmon. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe akan sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a sauraron shirinmu na gaba.
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da cin ciki da gaskiya da har kullum kan karin take haƙin dan adam a yau shirin zai daura kan korafin wasu ma'aikatan gidan yarin na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da rashin adalcin karin girma ku yi mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gumel a cigabar duba korafin rashin albashi mai kyau da adalcin karin girma a hukumar gidajen yarin Najeriya da jami'an ma'aikatar hukumar gyaran hali waɗanda suka shaida wannan shiri cewa suna rayuwa hannu baka hannun ƙwarya don rashin ingancin albashinsu idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki wasu daga cikin ma'aikatan da suka shigo wannan shiri na ciye gaskiya na gab da yin ritaya bayan shafe fiye da shekaru 30 suna aiki hakanan sun kunshi ajin manya da kuma ƙananan ma'aikata jami'an dai sun shaida wa shirin cewa akasarinsu da zarar sun yi ritaya suna shiga cikin rayuwa ce ta rashin tabbas dan albashinsu da rashin walwala aiki ya sa ba sa tanadawar taya komai a yau shirin zai gabatar muku da ɗaya daga cikin ma'aikatan da muka saka sunansu domin jin irin nasa takeicin game da ma'aikatarsu
assalamu alaikum wato ni gaskiya yanzu na da shekara 33 aikin nan
33
eh
kama kusa rita
nayi kusa rita to a hakan akwai mitnawa waɗanda
wato
sa'annuna wanda muka shiga aikin nan tare wani ma ya kai AC assistant controller wani kuma yana superintendent to haka to amma ni yanzu na je promotion interview ya kai sau bakwai a Abuja nan na je sau biyu na samu mataki daya kenan a nini daya to da muka sake koma Bauchi nan na je sau hudu to wannan har yau ban samu ba duk lokacin da na je kuma za mu rubuta wani ma mun zauna tare ya rubuta abinda na rubuta na bashi ya kofa ya samu promotion amma ni ban samu ba
to me yasa
to Allah ya san abinda ya sa abinda ya daga sama ne su manyan ne wato sai kana da wani a gaba ko kuma a'a za ka dan ba da wani abu in ka ba da wani abu ma in baka bi hannun da ya kamata ba kudinka ya tafi ba
kai
asaran su to hanyan kuma ba za a nuna maka ita ka ce ga hanyar da za ka bi ba balle ka bi ta to hakan muke shan wahala ni yanzu albashina bari in gaya maka ina karɓa 125
yanzu haka
eh ya kamata
kana matakin aniye daya
matakin aniye daya ya kamata ce kuma ya fi haka wasu hakokin ne ga shi nan muna ji muna gani za a cinye ba za mu iya mu yi wani abu kai ba saboda wai ba mu da kungiya wanda zai fita a yi magana a kwato mana hakkinmu babu wannan to haka zalincin haka muke tafiya shine muke magana mai yiwuwa maganan ta isa can manyan su ji su dan gera abun ka taimake mu a gera mana mun da mun kusan tafiyan nan dai mu samu dan karin anini ko dayan wai ritaya da shi kaga tensho ya karu
ya nan samu wani dan abu da za a dan lallaba dai bayan ba a aiki
yawwa to shine damuwar mu yanzu ranka dai
to yanzu tsawon shekarun ga da kai a wannan ma'aikata ta ku misali wannan albashi da kake dauka yaya ake gudanar da shi ne yana isa ko gudun lallaba rayuwa duba da cewa yanzu rayuwar majima aka ce ya kai ko 700 ko 800
batun isa kan babu sai da iyalanmu da yake su dan saba da wahalan wahala kan ba dadi ba ne amma an dan saba a dole wata rana haka muke tafiya akwai da babu din haka suke tafiya yanzu yaran makaranta akwai dana yana so tun da sai yana so zai kace inji abun ya gagara
saboda babu
ni ma haka Dalani nan ne fiffin nan ne. To amma yanzu haka iyalai na suna nan ni kuma na aiki a wani wuri daban. Sai ni dinga zuwa in same su. To duk wahalan rayuwar ne. Ba za ka samu isheshe abin da ko ba isheshe ba dai wanda zai biya maka bukata.
Wanda zai za lallaba dai.
A lallaba ce wannan dama dama.
Ba dai yabo ba fallasa.
Yawwa to.
Shin ma yana neman gagara?
Ya gagara ma? Ba ya ne ke yana nema ba. To wata rana za wa yi gari ma. Ku inda za ka sayi ruwa yanzu ruwa baro guda yana 400 na sayi ruwa baro guda ko da akwai ko babu kullum sai mun sayi ruwa nan kullum ko akwai ko babu to kaga wannan babban dama ne ranka ne to shine abin da ya dame
to yanzu mu dauka cewa wasu daga cikin shugabannin wannan hukuma ta ku suna jin ka daidai wannan gabar wace shawara za ka ba su
to ni kam shawaran da zan bayar su taimaka mana a gera mana wannan lamari saboda waɗanda suke baya mu mu kam kafa ɗaya yana ciki yana waje
tunda an kusa
ba shi shekara ɗaya da dan watanni shekara biyu da dan watanni ba za mu bar aikin nan Allah ya sa muka bar lafiya to waɗanda muke suke bi mu baya don Allah don annabi ayi dai a gera mana aikin nan su ma su ji dadi a yan mu da jikokin mu wanda za mu bar su shine shawara na
idan watakila mai sauraro na biye da shirin inda a shirin da ya gabata kakakin hukumar gidan gyaran hali Abubakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo musu tarnaƙi ba kazalika ya ba su shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma dan hakan ya tallafa wa albashinsu
kuma kan cewa ko inda suna taimaka maka kai ka san cewa yau ina civil servant/public servant gwamnati ta yarda cewa su yi noma gwamnati ta yarda cewa kowa yana yin noma amma ba za ka iya cewa kana aikin gwamnati ka shiga na wani business ba so duk wanda ka san cewa suna complain naka su ne su over rely akan salary ne magana nake ya maka yanzu mutane da wani suna zuwa boka suna yin noma kuma da kyau kuma ka je noma in kai na wurin kuɗin da albashin ka da ya shigo a jiwonka ka ga abincin da za ka saya ba zai zama cewa duka albashin kaya ba da shi a kasa abinci ba da noma da na zai yagu mai salari na ka kuma da fiya ba so kuma ce ko makaranta da muke zuwa ina a ba kuma lecturer na ka zai koya maka ba kai ma ka ba bi da basiran na ka san da inflation duk nan da abubuwa suna canzawa kamar ka zo na kawo da sai da matan ka ko da iyalin ka to ga shi na wani hanyar zamu gani cewa wanda ke cewa zamu iya samu zamu iya planning rayuwar mu da cewa zamu samu cin gaba kuma akwai abubuwa da yawa wannan risk management service na Nigeria Correctional Service wannan ga maka a cikin week security jesus din ka ko wanda ke cewa akwai abu da kira fallback system wanda ke cewa yau kai ta din ba wuce wala ka zama mafiyaci mu ko kuma ka tsaya da kai ta ba wannan ga wanda ke cewa correctional welfare insurance scheme so wanda ke cewa daga salary ake ana kan cicire kuɗi kan ai ko cikin aikin ka ka samu matsala ko ka ji ciwo ko kuma mutum ya mutu akan aiki ko kuna baka wannan kuɗin za a baka kuɗin ka kuma da 100% ne da rifan da yake kan kuɗin da ake tallafi da ko ana da wannan dashi kuma abin da yake cewa Costco correctional cooperative correctional cooperative ne shi ma welfare package ne wanda yake cewa aka aje a cikin sabon na kana dan cicire kuɗi kana kana wani za a samu miliyan uku ya danganta da rakaka wanda wannan kuma muna da microfinance bank microfinance bank tana shi cewa bank na Nigeria Correctional Service wanda yake cewa tana taimaka ma mutane in kana da wani matsala a kana suka gina gida ne a kana suka yi wani abu ne haka za ka je za a baka kuɗi wanda yake cewa za ka dinga biya hankali a kai ka ga duk wannan wata package za ka aje tinga don proper planning so da an ka zo ka riga ka ma baka graffiti naka wannan kuɗaɗe za a baka shoes kuɗinka za a baka cost kuɗinka da duk wannan aiki wata fakin ne da staff na wanda ke cewa an ka je wasu gurare kamar border services ba su mai suna da shi ba muna da wata fakin na wanda ke cewa kana da kana kula da staff sada in sabi ko kuma da jami
masu sauraro kun dai ji wannan korafi daga ma'aikatan hukumar gidajen gyaran hali har ma da tabakin kakakin ma'aikatar. Haka kuma idan mai duka ya tayi mako mai zuwa za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Lado Salisu Garba ya ce maka wajen kamfa wannan shirin. Mr. Phil Hashin Gumal ke cewa muka sance lafiya.
Madalla masu sauraro kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan.
Allah kai ya kai mana mun tuba kafarta mana rabbi ka sauta mana musibar ka ta fado mana rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talaka
gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
An kai wani mummunan harin bom a shagon sayar da shayi da kofi a tsakiyar birnin Mogadishu a daidai lokacin da ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa ke kallon gasar cin kofin nahiyar Turai da shekarar 2024 da aka yi tsakanin Ingila da Spain. ‘Yan sanda a Mogadishu sun ce mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata a harin. A wata sanarwa da rundunar ‘yan sanda ta fitar a shafinta na Facebook ta tabbatar da cewa wata mota da aka ajiye makarar da bama-bamai a wajen shagon ce ta haddasa fashewar. ‘Yan sandan sun ce bam ɗin ya tashi da misalin ƙarfe 10:28 na dare. Wani mutum da ya tsira daga harin ya shaida a kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa yana kallon wasan a wurin lokacin da fashewar ta faru. Harin na zuwa ne kwana biyu bayan da jami'an tsaron Somalia suka daƙile wani yunkurin kai hari a wani babban gidan yari a Mogadishu bayan da wasu 'yan bindiga suka yi amfani da bindigogi da gurneti har suka karwa masu gadin gidan yarin. Hukumomin kasar sun ce an kashe masu gadin gidan yarin uku da kuma 'yan bindiga biyar a harin na ranar Asabar.
To baki daya kuma anan ne za mu nannade tabarmar shirin na wannan lokaci. A madadin Zarau Fage da ta ta na gabatar da shirin sai Dari Belawi da ya ba da umarni da man injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.